Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin 27 ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
To ba mu da takaice a yau Litinin Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ita da kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki ta G7 suka dora wa Russia a matsayin martani ga yakin da take yi a Ukraine. Hukumomi a jihar Zamfaran Najeriya sun ce za su fara baiwa mazauna jihar izinin mallakar bindiga. Kana a yau Litinin hukumomi a kasar Japan sun buƙaci al'ummar yankin Tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma karuwar buƙatar wutar lantarki.
To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa rautani daga Najeriya na ci gaba da nuni da cewa alƙalin alƙalan ƙasar Justice Ibrahim Tanko Muhammad yayi murabus daga makaminsa. To a jamhuriyar Nijar kuwa masu ƙananan masana'antu a ƙasar na ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar man fetur yayin da bayanai ke nuni da cewa litan mai ta haura naira 600 a kuɗin Najeriya.
Mai yanzu yana 120 tushe za a yi amfani da mai kuma alhalin wanda kuma kuɗin sun yi yawa ya kai da waɗansu masu rihe masana'antocin saboda yau babu wuta.
Muna tafa da shirin ilimi ga kuɗan adam har ma da wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ita da kungiyar kasashe guda bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G7 suka dora wa Russia a matsayin martani ga yakin da take yi a Ukraine, wanda za su raba Russia da kayayyaki da kuma ayyuka da masana'antun Russia da sassan fasahar take bukata. Fadar White House ta ce Amurka za ta bada dala biliyan 7.5 a matsayin gudunmuwa ga kokari da kungiyoyin kasashen G7 ke yi na taimakawa Ukraine akan bukatunta na ɗan lokaci akan kasafin kuɗi. Baya ga haka gwamnatocin za su kuma bada gagarumin taimakon tsaro na tsawon lokaci inda za su samarwa da Ukraine kuɗaɗe da kayayyakin jin kai da kayan soja da kuma taimakon diplomasiya har zuwa kowane lokaci ne. An ba da wannan sanarwar ne a yayin da shugabannin kasashen G7 suke ganawa a kasar Jamus, suna kuma jiran jawabi daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Wasu ƙarin takunkuman Amurka za su hana wa wasu ma'aikatu mallakar Russia da suka hada da dakira kayan tsaro da kuma binciken tsaron, lamarin da zai takaita ƙarfin Russia wurin sake kira makaman da ta yi asararsu a wannan yaki. Kana za a haramta mata shiga da zinariya nan Amurka. Hukumomi a jihar Zamfaran Najeriya sun ce za su fara baiwa mazauna jihar izinin mallakar bindiga. Wannan mataki da ba sabon ba zai baiwa al'ummar jihar damar rike bindiga don kare kansu daga miyagu da 'yan tawaye a yankin arewacin kasar mai fama da tashin hankali a Afirka ta Yamma. Kungiyoyin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin samun kudin fansa suna da yawa a wannan guri. A kwanan nan 'yan bindiga sun kashe mutane 8 kana suka yi garkuwa da wasu kusan 40 a wasu coci-coci guda 2 a Kaduna. Jami'an tsaron Najeriya suna fuskantar jan aiki game da munanan hare-hare da kuma yakin shekaru 10 da 'yan tawaye masu kishin Islama. Kwamishinan watsa labarai a Zamfara Ibrahim Dosara ya faɗa a wata sanarwa cewa za a bada lasin mallakan bindiga ga mutane 500 waɗanda suka cancanci riƙe bindiga da za su kare kansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin hukumomi a kasar Japan sun buƙaci al'ummar yankin Tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma karuwar buƙatar wutar lantarki. Jami'an yanayi sun ba da rahoton ƙarshen damina wanda ke taimakawa wajen dawo da yanayin zafi ya zo ne kuma kamar yadda ya saba a baya tun lokacin da aka taɓa ganin irinsa a cikin shekarar 1951. Hukumomin sun ce mutane su yi tattalin wuta musamman idan yamma ta yi, kana su ɗau matakin kare kansu daga cutar zafi. Hukumar kula da yanayi a kasar Japan ta yi hasashen yanayi mai tsananin zafi a yankin Tokyo da zai haura ma'aunin degree Celsius 33 daga yanzu har zuwa ranar Lahadi.
To an jima kaɗan, Babu Yakubu zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba wasu daga cikin rahotanninmu. To daga Najeriya, rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa alƙalin ƙasar Justice Ibrahim Tanko Muhammad yayi murabus daga makaminsa. Bayanai na nuni da cewa a daren jiya Lahadi Justice Muhammad ya miƙa takardar ajiye aikin nasa ga fadar shugaban ƙasa. Rahotanni har ila yau sun ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na shirin rantsar da wato alƙali Olukayode Oriwola a matsayin makaddashin alƙalin ƙasar. Dazunan wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf dake Abuja wacce ke bibiyar labarin ta mun karin bayani ta waitar ho.
Na'am Malam Mahmud, a daren ranar Lahadi ne rahotanni suka fara fitowa cewa tsohon alƙalin ƙasar wato mai shari'a Tanko Muhammad Ibrahim ya aje aikinsa kuma wanda aka sanar yau da safiyar yau Litinin kuma mai taimaka masa na musamman kan sha'anin yaɗa labarai Isa Ahura ya tabbatar da wannan zancewa manema labarai inda kuma ya ce mai gidan nasa ya aje aiki ne a bisa dalilai na rashin lafiya.
To Halima, ko wasu bayanai da ke nuni da cewa ba lallai ba ne a ce rashin lafiyar ne ya sa shi alƙalin na Najeriya ya aje aikin nasa? Kamar wani ƙarin bayani zaki muna dangane da haka?
Eh, to a dangane da bayanin da shi mai taimaka masa kan sha'anin yaɗa labarai Isa Ahura ya bayyana cewa mutane na garge-garge ne amma mai gidan nasa bai da hannu akan wani abu na badakala kuma yana aikinsa gudanar da aikinsa yau da kullun yadda ya kamata kamar yadda doka ta tanada. Kuma ya yi ƙarin bayani akan cewa ba abin da ya sa shi mai gidan nasa ya aje aiki illa rashin lafiya da yake yi kuma da yawan shekaru da sauransu.
To ya zuwa yanzu kamar fadar shugaban ƙasa ta ce wani abu dangane da wannan murabus ɗin da ya yi?
Na'am, da muka tuntuɓi Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaba Muhammad Buhari na musamman kan sha'anin yaɗa labarai akan batun ya tabbatar da gaskiyar lamarin yana ne cewa sun samu wasiƙa daga tsohon alƙalin ƙasar wato mai shari'a Tanko Ibrahim Muhammad na aje aiki a bisa dalilai na rashin lafiya kuma nan ba da jimawa ba za su fitar da sanarwa ga manema labarai akan al'amarin.
Kaman ban sani ba kuma irin tasiri wannan murabus ɗin zai yi ga fannin shari'a a Najeriya baki ɗaya musamman ma manya-manyan kotunan ƙasar.
Eh, to akwai tasiri babba da wannan aji aiki zai yi don kafin ma aji aikin shi tsohon alƙalin ƙasar akwai zarge-zarge akan yadda ake tafiyar da shari'a a Najeriya musamman inda ake zargin ana bawa manyan joji ko alƙalai toshiya kafin su zartar da hukunci yadda zai taimaka wa wasu da ake ganin su ne masu ruwa da tsakiya a ƙasar. To zai yi tasiri sosai kafin a rantsarwa, kafin wanda za a rantsar ya samu gurbi ya shigar da abubuwa yadda ya kamata ko ya ci gaba da tafiyar da yadda shi tsohon alƙalin ƙasar yake tafiyar da al'amuran da suka shafi shari'a a ƙasar. Gaskiya zai yi babban tasiri wanda al'amarin shari'a a Najeriya ana samu kuma bayani duba da yadda ake ganin wasu suna siyasantar da ɓangaren shari'a kowane ne zai samu mukami a ɓangaren shari'ar ƙasar bai kamata ya shiga cikin siyasa ya tsunduma kanshi a cikin siyasa saboda al'amuran da suke tafi a wannan fannin abu ne masu mahimmanci da ba za a sa siyasa a cikinsa ba.
Halima Abdulrauf kenan daga ofishinmu na Abuja. Yanzu ga zagayen labarai na biyu.
Batun hatsarin rushewar gine-gine a Najeriya na neman zama ruwan dare, lamarin da ya sa masana ke ba da shawara akan neman hanyar shawo kan wannan matsala a ƙasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Wakilin sashen Hausa a birnin Abuja Hassan Maina Kaina ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Kididdiga ta nuna tun daga shekaru hudu bayan samun yancin kan Najeriya, wato shekarar 1964 zuwa shekara ta 2019. An sami haɗuran rushewar gine-gine sau 251 kuma fiye da rabin wannan adadi ya faru ne a jihar Lagos. Kazalika tsakanin shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2001 kimanin gidaje 167 ne suka rushe a jihar Lagos. A bugu da ƙari a nan Abuja ma an sha samun haɗuran na rushe-rushen gine-gine a kuma sauran sassan Najeriya ma ana fuskantar wannan ƙalubale. Shugaban kungiyar injiniyoyi ta Najeriya kenan, injiniya Tasiu Sa'ad Gidare Wudil, ke jawabi inda ke cewar babu wani takamaiman dalili kwara ɗaya tak da za a ce shi ke janyo rushewar gine-gine. akwai dalilai masu yawan gaske dake haddasa rushewar gine-gine. Injiniya Muhammad Kiyari Sandabe dake zama ƙwararren injiniyan gine-gine ya mun ƙarin bayani.
Ka san shi gini idan za a yi yana da amfani a duba tushen gini, kowane irin gini dama da tushen sa ake dubawa. To shi tushe kuma kaga asalin kasan da tushen zai zauna a kai ya kamata a saki a duba kasan ko tabo ne ko yashi ne, kowane irin kasa ne, domin kowane irin kasa da nashi irin tushen da za a yi mai. Wannan daya kenan. Na biyu, da yake ka san mutane suna gini akwai abubuwan da yake boyuwa a cikin gini, irin karafunan nan su suna boyuwa a cikin gini, to kuma su ma akwai ka'idojin da yadda zaka sa su da kuma wani iri zaka sa su. To da yake yawancin mutane sun san cewa a boye yake, sai kaga sun sa abinda ba shi ake bukata ba, domin sai a rufe shi da plaster. Amma ya kamata a bi dokoki, shine asalin abinda ya kamata a yi. Dokoki, akwai komi da dokokin shi. Yadda ba zaka zuba ruwa a tankin mai kace motin ya tahi lahiya lau ba, haka idan yazo fannin gini kuma akwai dokokin shi. Dokokin ne idan ka bi sai a zauna lafiya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina. A ƙarshe, man fetur na gab da ƙarewa a ƙasar Sri Lanka, a cewar wani rahoton jaridar ƙasar ta Daily Mirror ta yau Litinin. Ton 1,100 na man fetur da ton 7,500 na diesel da ƙasar ke da su ba za su isa kwana guda ba, kamar yadda jaridar ta rawaito, inda ta ambato majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba na ƙungiyar ƙwadago ta Ceylon. Idan ba a shigo da mai ba, a cewar jaridar, ƙasar Sri Lanka za ta tsaya cik daga wannan mako, saboda hatta sufurin jigilar jama'a za ta tsaya cik.
A gaida Babu Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar ma masu kananan masana'antu a kasar na ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar man fetur a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin wutar lantarki, lamarin da yasa da yawan su suka dakatar da ayyukansu. Daga Agadez ga rahoton da Hamid Mahmud ya aika mana.
Wannan al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar karancin wutar lantarki ta yi wa jihar Agadez katutu, abin da ya tilasta masu kananan masana'antu dogaro da man fetur domin gudanar da harkokinsu yau da kullum. Wanda yanzu haka ake sayar da man fetur, inda ake shigo da shi ta bayan fage a kan lita 120 na sefa, kwatankwacin naira 600. Tsadar da man fetur yayi ya sanya wasu masu kananan masana'antu rufe masana'antar, inji Abdullahi, mamba a kungiyar masu kananan masana'antu a Agadez.
Tsara ba sakan masu kananan masana'a da suke amfani da wuta, ba suke yanzu ka gani babu wuta. Man fetur wannan dole za a sayi shi, saboda dole shi ka samu group wanda dai za ka tada wuri ka yi sana'a cikin wuri. Matsalar da ake ciki tsadar man fetur ne, to mai yanzu yana 120, to shi za a yi amfani da mai, kuma alhalin wanga kuma kudin sun yawa ya kai da waɗansu masu rihe masana'antocin, saboda yau babu wuta sai group kuma mai yayi tsada, yaya za ka yi?
Masu hada-hadar sayar da man fetur din dai sun ce ba dan matakan da gwamnatin ta dauka na haramta shigo da man ta bayan fage ba, da yanzu farashin sa bai kai haka ba. Abakar Baba yana daga cikin masu hada-hadar sayar da man fetur a Agadez.
Abin da kasa shi tsada nan ba komai bane, ka haka nan masu kawo shi nan yadda ake tsananta musu nan shi kawo mai ka tsada fiye da yadda ba a zato. Saboda duk masu kawo shi nan kowa yana tsoron kasa jarin ka cikin kasuwanci. Karshen ta wata safiya haka kai ba uwar ba riba, kaga dole mutane su jaye mu wannan abu, dole ya karanci. Saboda duk mai son yayi wannan sana'ar wata safiya dole ya barta, sai kaga muna yin sai ka 120.
Dubun matasa ne dai suka dogara da sana'ar sarandan mai, sai dai matakin da gwamnatin ta daukar ya haifar da rashin aiki a tsakanin matasa, wanda kungiyoyin matasan ke ganin babbar barazana ce ga yanayin zamantakewa da zaman lafiyar al'ummar kasar. A saboda haka suka buƙaci ga gwamnati da masu ruwa da tsaki su hanzarta ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar ta hanyar inganta yanayi da kullu da hanyoyin tallafawa matasa ayyukan yi don samun dogaro da kai, a cewar Abdurrahman Adamu, shugaban wata kungiyar matasa a Agadez.
Dukkan kama abin da ya kawo matsaloli bisa haraka sata-sata da suka yi yawa, dama matasa ne suke yawan amfani da harakar kawo isan singa na bayan fage dai. Kenan dole ne sa matasa ta yi yawa da tarataran hayoyi abinda muke so ga maga gwamnati mu matasa ya samu dan tallafa mana ko da ma abinda da ya kamata zamu zanka zuwa mu wanda zai za a fidda matasa bisa harakar kamar tarataran nan da suke tunda dai harakar wagga ta ban fage da ake ba ta da kyau gwamnati ya tsaya da ta kenan ya kamata ya dan samu mana wani tallafi da za a fidda mu cikin wannan haraka
masana dai sun bayyana cewa matsalar aiki ita ce ta haifar da karuwar fashi da makami da kuma sauran munana ayyuka da matasa ke aikatawa Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
to a Ghana ma ana fargabar kasar za ta iya fuskantar matsalar karancin man fetur din sakamakon matakin da babban bankin kasar ya dauka na rage yawan dalar Amurka da take fitarwa wato da yake fitarwa domin sayo man daga kasashen waje daga kuma sigar rahoton da wakilin murya America Hamza Adam ya aika mana
kudaden da Ghana ke sayo mai da su a kasashen waje sun tashi daga miliyan 250 na dalan Amurka a watan Janairun bana zuwa miliyan 450 a watan Mayu babban bankin kasar da ke fama da matsalan karancin dala ta dage kan matsayarta cewa miliyan 100 kadai ne za ta iya samarwa kamfanonin da ke da alhakin rarraba mai a Ghana domin sayo mai daga kasashen waje a yanzu abinda ya sanya kamfanonin dukufa akan masu canji da dai sauransu domin samar da isasshen dala na sayo mai daga waje Na tuntubi mai sharhi bisa harkar petroleum Ghana lecturer a jami'an kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah University of Science and Technology Dr. Kwame Sakodie anda ya tabbatar mini da cewa Ghana za ta tsunduma cikin matsalan karancin mai nan ba da jimawa ba sabida ana fuskantar cikas gurin shigo da mai a Ghana ya dai alakanta matsalan da mamayar da Russia ke ci gaba da yi a Ukraine
Petroleum products being brought into the country is getting wider and to meet that shortfall is becoming worse almost certain that we might get to the point of shortage in the country
Malam Abu Na'im Afandi mai sharhi bisa harkan tattalin arziki a Ghana ya ce ko shakka babu matsalan karancin dalan Amurka zai janyo matsaloli da dama nan zuwa gaba a kasar
oil distributors ko OMC ba su samu dollar as compared to the city yau kana da city dawa baka ya kashe dollar so cikin marketin nan kuma ya kamata kana rike da dollar ne sannan kai ka samu mai kashe cikin kasan so yana da matsala sosai
na tuntubi shugabar tashar mai ta Total Aeration Rex dake birnin Kumasi a inda ne mata tambaya ko shin sun fara fuskantar matsalan karancin mai a inda take cewa
shi ma na rukan ya albatun mai ne ya yi karanci daga Kumasi don yanzu da nake maka magana na bosun mu inda ake ba mu mai wurin nan duka ya shop shi ne an ce yanzu kowa ya zaka man bai da mai ne yayi kokari da san kan da zai samu yayi order kai zo kai ka shop ba ka da wanda wai yanzu inda shi ake ba su man nan ma duka ba su samu ba me shi ya ba kamar muna cikin damuwa kore nan zuwa kamar bakwai guda bakwai dito san san ga ko ka su wurin da ko mi ya yi ya solve wannan issue
sai dai mai magana da yawun hukumar petroleum a Ghana Malam Kudus Muhammad ya ce Ghana na da mai da za ta iya amfani da shi har wata daya a don haka kada al'umma su yi fargaba
we currently have no less than a 1 month storage capacity
to question akwai mafita
prove the upstream sector in terms of production converting Ghana into a net export country
ya kamata Ghana ta kafa babbar masana'antar mai sabida tana da albarkatun mai tare da inganta matatar mai ta Tema Oil Refinery hakan ya mai da Ghana mai sayar da mai maimakon mai sayo mai daga kasashen waje inji Dr. Kwame Sakodie masanin harkar petroleum a kasar tun watan Janairun bana ne aka fara fuskantar hauhawan farashin kayayyaki abinda aka alakanta da tsadan mai tare da faduwar darajar CD bisa dalan Amurka da dai sauransu Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba
ilimi garkwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi ni abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa daje
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a makon da ya gabata kun ci tattaunawa da wakilin mu Haruna Dauda yayi da mataimakin shugaban jami'ar jihar Borno Professor Umar Kyari Sandabi dake zama shugaban jami'ar na farko tun bayan da gwamnati mai ci yanzu ta kafa wannan jami'ar shari'a. Wakilin namu ya tambaye Professor Umar Kyari irin shawarwarin da suke ba dalibai da za su ci gajiyar karatun da suke yi a wannan jami'a kafin kuma lokaci ya halansa. Don haka a wannan mako zai dora dangane da wancan tambaya da aka yi masa na ba da shawarwari ga daliban jami'a.
Ganin cewa akwai kuma shawarwari da ka ba su wani hanyoyin da za su bi dan su ci gaba da karatu a wannan jami'a da sabuwa ce a wannan jiha, kamar wani shawarwarin yau.
Wato a makarantar mun bude akwai wayansu fannoni da muka bude wayanda mun aje malamai da kuma masana. In yaro ya shiga masala mun gaya musu, in yaro ya shiga masala ko wata ta shiga masala, maza maza ta nufi wannan wajen, ba kudi ake karba a wajen ta ba, ba kuma za a zo tattazu ba. In sun je za su faɗi masalolin su, daga haka an saurari masalolin su aka ji za a ce to wannan masalolin naka na zuwa asibiti, sai a kai su asibiti. Wannan kuma in ba na asibiti bane sai a kwantar da hankalin su, a jawo a yi musu suwazi da sauransu, abin da muke cewa counseling a makaranta. Muna da wannan wajen, tana da mun karfafa ta wannan counseling department. To a haka muka yi, kuma muna da security wayanda su ma in suka gani wani abu wanda bai kamata ya yi kama da irin miyagun halaye, to shi ma za su je su samu yaran nan a zauna a kwadakar da su akan kar su yi irin wayannan abubuwa. Kuma ka ga yara in ka tara su a waje daya dole wata rana su yi fada. Fadace-fadace zai yawa, to mun samu su ido a kan muna gaya musu kullum fada ba wani abu. In kuka in har musu ya tashi tsakanin ku ko fada, to ku nufi wajen security ku je ku nemi sulhu, ko kuma a ji a yi muku sulhu, ko kuma ku kai kara a yanta maka hakkinka. Amma bai kamata a ce za ku yi fada duke-duke da sauransu ba, don in muka kama kowane ko mutum ko yaro yana fada da duke-duke, to ba za mu ɗauka wannan abun da sauke ba. Za mu santar da hukuncin da wata rana zai kai ga koran yaro na makaranta. A yanzu muna da ajizuka space, muna da su da yawa a wajen da muka gani sun fi muna raba su sau biyu. Za mu ce to wannan ya zama A, ɗayan kuma ya zama B. Kuma muna da malamai wayanda za su ɗauki wayannan ajizuka, suna nan kuna da su. So wayannan ba masaloli ba ne. Dama in ba ka da wayannan abubuwan ba za ka iya kara yawan dalibai ba, sai dole sai ka tabbata cewa kana da wayannan, domin su ma mutanen NUC da JAMB sai sun tabbata kana da wayannan capacity din kuma za su zo su ce to ka ci gaba mun kara ma. Kamar yadda na faɗa a cikin magana ta, mun gama akwai komai amma muna neman security clearance, domin dole ne yau a wannan zamanin Najeriya in za ka kawo dalibai ka rike su a cikin makaranta, to dole sai ka haɗa kai da jami'oyin tsaron tsaro, su ma sai su zo su duba su gani menene ya kamata ku yi. To sun zo sun duba makarantar, sun duba wajen kwanan yaran, kuma sun gaya mana abin da ya kamata mu yi. Yanzu kamar ma mun kammala abin da ya kamata mu yi din, yanzu tunda mun kammala za mu sake kiran su, su zo su gani kuma su duba. In suka ce to lalle mun gamsu, yanzu ku kawo yaran, to shi tukuna za mu kawo, ba zai dade ba.
Ran kai akwai kamar matsaloli da kuke fuskanta a wannan jami'a duk da cewa sabuwa ce da kafuwa?
Dama wutan lantarki ka san waje babba wannan, kamar yanzu maganan dalibai ka kawo ka aje su a makarantar nan, kaga in ba wuta rike su zai zo ya zama mana matsala. Yau ruwan shama, ruwan fanfo da na borehole ma in ba wuta ba za ka iya ka samu ka tace su ka haurar da su tanki kuma ka raba musu ba. To yanzu makarantar muna tafiyar da shi, muna gudanar da makarantar da generator. Yanzu kowa ya san farashin diesel da yake a Najeriya, to kullum karuwa yake, baya zuwa sauki. Kaga irin wannan su wannan shine babban matsala da muke da shi. Kuma dama a ina biyu kuma da yake ba mu bude mun kawo hostels da sauransu wajen kwanciya ba, yara sukan samu wata rana su zo su koma din, makarantar tana da nisa. So saboda haka dole mu tashi mu saya mu kawo motoci. Muna kawo motoci yanzu, to wannan zuwa ka nemi motoci ka kawo, muna da buses namu, amma buses namu din ba zai isa ba. So dole mu je su Borno Express da sauransu, kuma sai da mai girma gwamna ma ya sa baki duk da mun je mun nemi motocin nan. Ta amma wayannan motocin ka gan za su zo su ma diesel din ne yawanci da mai da mu zuwa, to wayannan su ne matsalolin.
Masu sauraro, saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya. A shiri na gaba za ku ji tattaunawa da Alhaji Muhammad Indimi, daya daga cikin hamshakan ƴan kasuwa a Najeriya, wanda kuma ke taimaka wajen bunƙasa ilimi a Najeriya da ma wasu ƙasashe na duniya. Shirin ilimi garkuwar dan Adam ya tambayi Alhaji Muhammad Indimi dalilin da yasa yake bada gudunmawa ta fuskar ilimi da dukiyarsa.
Dan Barna ne, ni kuma dan Barna ne, kuma ka san na gina centers da yawa a America da Africa, kuma kaji inda ƴan media suka yi ca a kaina don me ba zan yi a garin mu ba. To shi abu da ba za ka yi, Allah ne in yake kun komai sai yayi, amma ni ɗan adam ne, saboda haka komai da lokacinsa, kuma abin yana cikin zuciyata, kuma ina da niyya tunda an ce innama amal bin niyya, saboda haka na yi niyya kuma na fara kuma na gama.
A madadin wakilin namu Haruna Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri, Judy Leather Gresham na ku baban Yaki Prince ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Da wasiƙar mu ta farko daga Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri. Suka ce zanga-zangar maniyyata aikin hajjin ƙasar Ghana da suka gudanar domin tsadar kujerar tafiyar hajji bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda hauhawar kayan masarufi suka yi tashin goron zabi, muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari. Sai sakon haɗin gwiwa daga Yahaya Dannu Azare da na Meru Umar Makira da Umar Abubakar Odoji Azare da Dauda Adamadaci da Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare tare da Alhaji Muhammad Dan Karabida mai bulawus bakin kasuwa Azare daga jihar Bauchi. Suka ce salamu ya Amurka. Yin amfani da tsoffin soji da suka yi ritaya a yaƙi da ta'addanci da ƙasar mu Najeriya za ta yi, Allah ya sa hakan ya zama mataki na ƙarshe a yunkurin tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya. Sai saƙo na gaba daga Ali Alhaji Haruna Kiranisau, jihar Jigawan Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, ku bani dama na jajintawa ƴan uwan mahajjata da ƴan bindiga suka halaka a jihar Sokoto. Muna addu'ar Allah ya ji kansu ya yi musu rahama, amin. Sai sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce VOA Hausa, a kullum addu'ata ita ce Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari a shekara ta 2023, waɗanda za mu ce gwamma mulkinsu da mulkin waɗannan shugabannin, ba waɗanda za mu ce gwamma mulkin waɗannan shugabannin da mulkinsu ba. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
To Mahmud, a takaice, a yau Litinin Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ita da kungiyar kasashe guda bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta G7 suka dora wa Rasha a matsayin martani da yakin da take yi a Ukraine, wanda za su raba Rasha da kayayyaki da kuma ayyuka da masana'antun Rasha da sassan fasahar take bukata. Fadar White House ta ce Amurka za ta bada dala biliyan 7.5 a matsayin gudunmuwa ga kokari da kungiyoyin kasashen G7 ke yi na taimakawa Ukraine akan bukatunta na ɗan lokaci akan kasafin kuɗi. Baya ga haka, gwamnatocin za su kuma bada gagarumin taimakon tsaro na tsawon lokaci. Hukumomi a jihar Zamfara Najeriya sun ce za su fara baiwa mazauna jihar izinin mallakar bindiga. Wannan mataki da ba sabon ba zai baiwa al'ummar jihar damar rike bindiga don kare kansu daga miyagu da 'yan tawaye a yankin arewacin kasar mai fama da tashin hankali a Afirka ta Yamma. Kungiyoyin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa suna da yawa a wannan guri. A ƙarshe, a yau Litinin, hukumomi a kasar Japan sun buƙaci al'ummar yankin Tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma ƙaruwar buƙatar wutar lantarki. jami'an yanayi sun bada rahoton ƙarshen damina wanda ke taimakawa wajen dawo da yanayin zafi. Ya zo ne kuma kamar yadda ya saba a baya tun lokacin da aka taba ganin irinsa a cikin shekarar 1951.
To masu sauraro, da aka makawa ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Neo Nima Hudlalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.